والثبات والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا قوم والنبي. كانت جمعة عشرين ذوات شوال هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى مكة ومدينة. نالي شكرا تبوس آيات في حدود أربعين ديار akalan da nasara kuma kamar uku ga watan 2024 bayan dawowa daga hutu satin da ya gabata wanda bamu fara karatu ba dai shirya da kuma har tunatarwa na shedan da dai cewa mun dawo ranar Laraba kuma wanda bai kaddara zai karatu ba saboda yanayin yadda gari ya kasance su da kuma samai ba amma yau rana ce da ma da muke karatun littafin da muka mun kammala shi shine sharhu mukaddaratul dunub kuma muka yi matsaya kan cewa dani wani littafi wanda yake tattauna matsaloli na mu'amala wannan littafin kamar yadda filosofin farsa mun fadi sunan shi al-buyuru wa ma yushra'u wa yumna'u minha ada adar cinikayya nan ce al-buyu ta iya cewa mu'amala ta kudi zasu ke zuwa su shiga nan shi ne da ma'anar mafi faɗi kamar yadda za mu ji tarihin tarihul bai'i da anwa'ul bai'i da sauran su shi ne hikimar amma kalmar buyu a nan wacce take jami'i ce ta al-bai'u to ta ce kusan kowane mutum kamar yadda za mu ji a cikin cewa in dai za ka iya ɗaukar naira biyar ka miƙa a baka wani abu da sunan ka saya kai ma ɗan kasuwa ne idan za ka ɗaga wani abu ko yaya siyar masara buhun kai kai balantana buhun masara ka kira wani ya saya kai ma ɗan kasuwa ne domin ka yi bai'u ko kuma ka yi shirau za ka hukunce hukuncen da ke cikin nan sun shafe ka babu ne mai matuƙar muhimmanci da zai iya taka rawa ta ɓangarori da dama shi babin kasuwanci kenan shi yasa ya baki suna al-buyu wa ma yushra'u bayani game da hukunce-hukunce na cinikayya saye da sayarwa da abinda shari'a ta halartar mana da mu yi an babu izini mu je mu yi wa yumna da kuma abin da aka hana min hada da ciki koyan wannan ilimi wajibi ne matuƙar mutum a rayuwar shi zai iya daga wani abu ya sayar ko zai iya miƙa siyar ya sai wani abu in dai a zuciyarka zai iya yiwa ka je wani shago a baka siyo wata naira goma ko ashirin ya zama wajibi kafin ka miƙa goma ko ashirin a baka siyo wata ba koyi wannan baki idan ba haka ba sauran irin ka alaka kamar yadda za mu ja yar gabatar wanda za mu yi kafin shi littafin idan muka duba bai rubuta mana sunan mawallafi ba kawai abin da ya rubuta shi ne maktabul buhuti wa dirasat nan ce maktabu kamar wata santa ko wata cibiya wadda ke tattara bincike da darussa da karantarwa daga mabambanta ɓangarori na addini sai suka ce maktabatul himma madabar da suka buga littafin su ne maktabatul himma suka je gaba ya rubuta daulatul islamiyya khilafa ala minhajin nubuwa ko kuma sab'atul ula masabi'ud daulatul islamiyya gamayya ce ta ƴan uwa masu albarka da suka zauna suka haɗa kansu domin samarwa al'umma rubuce-rubuce waɗanda za su taimake su wajen kaiwa ga manufa ko kuma mafitar dalilin halittarsu suna da fa'i a da'ira ta jaziran Larabawa za ta same su a Kuwait za ta same su a Riyadh da sauransu suna da malaman da ke aiki karkashin wannan center ko waɗanda aka ajiye a matsayin masu bincike a wannan center to sune aka tura ma alhakin yin wannan rubutu musun yi rubutu na ilimi ne kyau rubutu wanda da'ira ta academic da suke yarda da shi a baki na wanda fa ne kyau inda kowace magana ana kokari a jingina ta zuwa ga asalinta na dai kenan sannan sun yi iya kokari wajen ganin cewa abinda za su nakale su abinda za su ciro daga wani lallai a jingina wani abin kayan shi abinda suke ce mashi al'asu sannan a tabbatar yana da inganci su za su ba rubutu bane da suka yi ne kama da mai itacen dare wanda ake ce ma hatibu laili in mutum ya fita yi itace da daddare shine ya wurga mataki maciji ya ɗauko itacen gwanda ya ɗauko itacen rimi da busasshiyar kuka ma shi ne ma sai da safe ya zazzage macijin ya sare shi kuka kuma ta yi ta mashi hayaki amma wanda ya je ice da rana to za ga idan shi a buɗe yake ya san mene yake yi to da haka wanda suka rubuta su ne gabayyar waɗannan malamai na maktabul buhuti wa dirasat wanda waccan madaba'a kuma ta je ta buga to kafin mu fara mukaddimar littafin akwai buƙatar mu dan yar da jeruwar mukaddima dangane da abin da ya shafi hada-hada ta kasuwanci idan kai maganar saye da sayarwa magana kake ta abin da ake ce maki at-tijara kasuwanci wani na da kuɗi yana da buƙatuwar kayan kuɗi wani na da kayan kuɗi yana da buƙatuwar kuɗi to sai shari'a ta shigo tsakiya sai ta sa mana tsari da ba a halasta mana kasuwanci ba aljihunka da naira dubu sai kishi ya kashe ka saboda babu tsarin da za ka mika ashirin a baka fiye wata shi kuma mai ashirin mai fiye wata zai iya wuni a bakin ciki ne sai da ko ɗaya ba saboda mutane ba su da basira ko ba a karanta mana mu ba da kuɗi a ba mu kaya ba to da haka lokacin da ka mallaki kuɗi ba ka rasa buƙatu waɗannan buƙatu da kake da su lallai akwai su a wajen wani ko ba sai dole ya baka ba to sai da sai to ka ba shi abin da ke tattare da kai na kuɗi daidai kimar abin da yake da shi na biyan buƙatarka za ka wayi gari kana da kaya wanda kana da buƙatu da inda za ka sayar da kayan da ka sami biyan buƙatarka kuɗin makaranta za ka iya amma ba ka da ko kwandana kuma gobe za a rufe amma kana da rusheshiyar akuya kana kamo ta sai wani ya ce ina so shi in ya tashi ba gashin akuya ko badangu ko nama zai kuɗi za ka ga yana kirga wanda jami'a irinsa take so ana zuwa sai a mayar da su account sai a hau internet kawai sai a biya ka kasa ma biyan buƙatarka da rusheshiyar akuyarka kuma karatunka ya ci gaba shi kuma yana murna kuɗin shi sun taimaka ya sun zama wasiƙa ya so akuyar da zai layya ko akuyar da zai aƙiƙa ko akuyar da zai badangu ya samu riba to sai shari'a sai ta shar'anta mana kasuwanci wannan kasuwancin matuƙar an gina shi a kan tsari na halal to ba ƙaramar falala yake da shi ba sai ta suke cewa al-kasbu tayyibu ma'ana at-tijara at-tayyiba ya zama da mutum ya gina kasuwancin a tsarin da shari'a ta ce to yaya tsarin da shari'a ta ce shine waɗannan bayanai na hukunce-hukunce a gaskiyar magana to da dama 'yan kasuwa sukan halaka saboda in ka ce fiye da rai ba da za a tuhumi ka saki cewa 'yan kasuwa fiye da rai ba su san kasuwancin ba da ka suke yi kuma matuƙar za ka yi kasuwanci da kai ma da duk tsananin wayanka ba za ka yi kaci haram ko kai ne alkhazi iyasu wani mai mutum mai fitinan nan wayan to komai wayanka sai ka ci dan bari mu bada misalin da suke bayarwa sun ce koyan kasuwanci bai gaza koyan medicine a jami'a ba da wuyar shi da muhimmanci na tabbatar ku yanzu ba su yadda za a yi baka karanta komai na likitanci ba kawai ka buɗe wani shago ka ce duk wata cuta a kawo maka ni na tabbatar idan ka dace a wata sai ka burma a wata dan akwai abin da hurewa za a kai kuma sai ka tantare an ce kawai ku a hure don wani ke ku bar da yaza sai ka tano da shiga sai su ke sai lahira to haka kasuwanci yake duk yadda ka zauna kake ina ga kaza ne to sai ka ce ina ga kaza ne ba haka bane kika hadasa haram kika haramta halal daga yana da haddari kwarai da gaske mutum ya shiga ne san kaidojin addini ba kamar da zamu ji maganganun malamai hadisi ya tabbata wanda Imam al-Bazzar da Imam Hakim suka ruwaito daga hadisin Rifa'a Ibn Rafi shi Rifa'a sahabi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi aka ce mashi ayyul kasbi atyab wai duk sana'un da muke wanda muke samun halaliya da muke cin abinci ka samu kudin siyan abinci kudin siyan magani har ka gina gida har ka dinka riga har ka sai abin hawa har ka yi zumunci har ka yi aure har ka rebi yara wai duk sana'o'in duniya wai wane yi noma ko aikin gwamnati ko kasuwanci ko aikin hannu wanda za a riƙe gatari a daki gungune a fafasha biya ko ko noma rani ko na damina aka tambaya da wai a sana'u ya rasulullah wai wane ya fi tsarki wane ya fi kusa da a cikin aljanna dan ne yace amalur rajuli yadi sana'ar hannu sana'ar hannu kaga noma sana'ar hannu ce ko dinki rini wanki da kuga ma ko kasan sana'u turtik wanda hannunka za ka sa ka fafata sai annabi ya ce wa kullu bai'in mabrur kaje bai wanda ciniki darajar da ciniki ya samu bayan annabi ya ce abin da yake tsarki a sana'u bayan ya kawo aikin sana'ar hannu sai ce sai kuma duk wani ciniki duk wani ta'amuli na kasuwanci wanda ya zama kubutacce daga haram nan ne ilimin ya zo baka isa ka gano albai'ul mabrur ba sai ka zauna ka karanta kitabul buyuri me Allah da manzo suka ce ma da yushrahu wa ma da yumnahu ka kasuwanci ya samu shiga ana shine malamai suka ce albai'ul mabrur huwa ma laysa fihi ghishun wala khida wala ma yukhalifu shar shine saye da sayarwar da babu maguɗi babu ha'inci babu ƙarya babu duk abin da ya saba wa shari'a yanzu akwai salon cinikin da za a duk za mu ci su nan gaba za ka ga wani abu kai a hankalinka ya halatta a matara ta ce ya haramta bai da gayya akwai kuma abin da za ka hango kwata-kwata bai kamata kai a ganinka ya halatta ba sai shari'a ta ce maka ya halatta to ka ga kenan abu ba na hankali ba ne shi kadai sai an hada da shari'a to da haka kasuwanci na da matukar amfani kwarai da gaske malamai suna cewa saboda muhimmancin kasuwanci Allah ya haɗa shi da wani abu da kowa ya san muhimmanci shi yanzu idan ka daga kasuwanci wani da yake maka abu billah ba na mutanen kirki bane to amma kuma idan ka daga jihad kowa da yake maka babban aiki ne to amma a Qur'ani akwai da Allah ya haɗa kasuwanci da jihad kamar Allah yana cewa ya ku musulmi kar mu same ku sai a wurin tsayan abu biyu ko dai kana fagen fama kana jihadin ɗaukaka addinin Allah idan an gama jihadin to mu same ka a kasuwa kana saye da sayarwa ka saya ka sayar ka samu riba ka sayo ka sayar ka samu riba ala tauhidil kitabi was sunna ba irin kasuwancin ta tabar ka kai ba ka gina shi akan karantarwar qala Allahu qala rasulu Allah madaukakin sarki a suratul muzammil yake cewa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah akwai wasu mutanen kirki suna nan sun tafi suna ta kaiwa da komowa a duniya suna neman fadalar Allah ne fadlillah ya nan kasuwanci malai suka ce kasuwanci a Qur'ani Allah ya kira shi da fadlillah fadalar Allah sannan a wani wurin a suratul juma'a Allah ya ce fa ila qudiyatis salatu idan aka gama sallar juma'a fas au ila zikr fas tashru fil ard ku ya ta a duniya kaga kenan ba bukatar ma sai ka koma gida kenan ba laifi bane daga masallacin juma'a ka kakkabe rigar ka koma shago wabtabu min fadlillah ite ku ne na fadlar Allah ne fadlar Allah ribar da ake samu a cikin kasuwanci a suratul baqara Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku don kuka nemi falalar Allah falalar Allah shine babu laifi ga dukkan kasuwanci ke ta samu manyan magabata manya-manyan 'yan kasuwa ne. Al-Imam al-Bukhari ita wannan sana'a ta yake da ita san kasuwa ne. Ka duba ko yakan yi tafiya daga Kano zuwa Lagos ko daga birnin Kebbi zuwa Maiduguri karko hadisi a ƙasa. Amma wannan da ya hana shi ba kuma yana ne yana kasuwanci. Alaka ce wata na wani dan ta'addan farawo ya taɓa bin kirkashi da daddare. Ya zo yana kirga kuɗi yana dodawa abu. Ashe farawon na bin kirgar. In ya naka rafa miliyan ɗaya sai shi ma farawo ya zana miliyan ɗaya. In ya rasa hanadi ya gama haɗa kuɗin da safi kawai ɗauki abin da ya je kashe jirgin ruwa. Ya shiga farawo ya shiga. Yana aka kwana ɗaya biyu ana tafiya a ruwa. Kawai sai farawo ya dace kai an ci an mansa ta. Kudi ne miliyan ɗaya a wani buhu a cikin buhun akwai wata leda akwai wanda aka rannaɗe da tantare akwai bulu al'awar ka dai gane kai tsaye wannan da ni yake ta fati kuwa Allah ya sa yana ketan jirgin ruwa haka ya farke buhun ya rika wurgara fara fa kafin bincike ya zo kan shi ya gama wurgara sa ruwa ya dauki fatar buhun ya wurga ya dake bincike ya zo kan shi aka satin din jirgin dab kaga dai ba dama ce wani ya sauka kwana biyu kuna ruwa kuma kina sauka kwana biyu ku sauka aka buga ba kudin nan a kowa yake kuma kudi ne ba za su koyi ba in ka tafi ana asa a aljihu ka da ana cewa zan aike ka gun alhaji ka karɓo kai ka tabbatar ka sa aljihu ba sai ka ce ta ce ba yawa wallahi billahi ba yawa ka aljihu ko a hanyar ko ba yawa sai da suka gama sun je gaba an sauka sai Al-Imam Bukhari ya sake siyan tiket zai dawo gida sai barawo ya ce ne sai ce malam ku ya su ya kai mana haka kada fara bai da tinya ko ya kai mana haka sai me ya faru sai ai sai ake kai ne barawo to in ce sai ai sai din lissafin da kai yana kallo amma ya kai da kudin nan sai me zonka kuma yace in yi asarar kudin ya fi man da bata min suna yanzu aka kama shi a jirgin ruwan nan yanzu ana cewa Muhammadu ibn Isma'il al-Bukhari ta ce barawo ne suraka munkarul hadith da ba sai ibn Bukhari kenan sai ya ce asarar miliyoyin kuɗi Sufyanu Thawri bakin min dan kasuwa ne Fedoniya ma ba Fedoniya ba suraka magabata cewa sai na Abubakar ana nada shi kadifanci ya rata da kasuwa kaga sai ga hadisi sai ya dani suka ce a daga na ta fara samun albashi irin na musulunci living wage ake ba minimum wage ba in baka so ai sata in aka dauki mutum aiki sai ce matan ka nawa ƴaƴan ka nawa hijimar ka nawa ba maganar digirin ka nawa ba ta ce to kai za a baka miliyan biyu kai kuma za a baka dubu ɗari hijimar ka ba ya rage ta kara aure ta application wanda ake maka haihu ma kai bayani ai ko da an haihu na jira da san jana leda an haye ya ba to Allah ya madaukin sarki ya kira kasuwanci da cewa fadlillahi akwai ta magana mai muhimmanci da sayyidina Umar yake fadi yake ta manin makani babu wani wuri uhib ahabbu ilayya an ya'ti yani fi ajali ba wani wuri da nake so ajali na ya same ni face wurare guda biyu sayyidina Umar dan Khattab wanda ya rasu shekara hijira da shekara 24 yace wuri biyu ne nike so idan ajali na ya zo ya same ni a wurin na daya fa al-jihadu jihad fi sabilillah mutuwa ta same ni ina fagen jihadi idan Allah bai kaddaro min mutuwa a fagen fama ba to mutuwa ta same ni fi tijaratin adibu wa ashari mutuwa ta same ni a kasuwa ina sai ko kuma ina sayarwa domin halaliya din ya rike iyali yace wuri din da nake so mutuwa ta same ni dai idan na mutu a ko ina ina ga abin da zan fada ta koma suratul muzammil shi Allah shi ne yace kar a kuskura a gan ku a dayan murare guda biyu to daga duk inda ka tsaya nawa za ka samu na halaliyar duniya ba komai wallahi zaman banza kake ka bar wurin da gudu kai mutuwa ta same ka a wurin ba ka da excuse ko ba ka da magana da za ka iya fada wa Allah amma tare da haka kasuwanci na cike da hatsari da matsaloli da yanzun nan mutum zai iya aukawa a haramun daga nan mutum ya halaka
ya kuma lalace malamai na musulunci sun ba yau ba sun ta magana akan muhimmancin da harkar kasuwanci take da shi a tsakanin da'ira ta musulmi kenan wajibi ne ga al'ummar musulmi su shiga su saya su sayar har su iya rayuwa da kansu kuma su haɓaka tattalin arzikinsu waɗanda suka shahara ko suka yi ƙarfi suka mallaki makogwaron tattalin arziki a duniya tun ba yau ba ƴan kasuwa ne kuma harka ce ta saye da sayarwa da ƙoƙarin haɓaka cigaban zamani da duk yadda ya zo a karkata zuwa zamanin a yi abin da ya kamata malamai suke cewa technology da irin su China da Japan da France da America da ƙasashen Turai suke da shi a yanzu kuma suka mallaki makogwaron tattalin arzikin duniya asalin shi namu ne suka ce hujjarsu dukkan nayin lokacin da aka tura shi zuwa wajen waɗancan mutanen sun ma'aci ba a saba ba yaje ya samu yaje mafaɗa rana yaje mahuda rana yaje ya ga inda take fadawa ga yadda take yi ga kaza yaje take hudowa har suka nemi ya gina musu wannan katangar in ka ga yadda Allah ya siffanta wannan katangar ana kai ka sabai technology wallahi ba sarki bane lalle akwai wani abu na haɗaka shi yasa malam musulunci in ka kalli definition da suka ba mechanical zaka ga yana da mutukar ban sha'awa menene mechanical ko menene kimiyya da abubuwa na kimiyya suka ce mechanical shine yin aiki da basira na abin da karfi ba bai iya ba a zo yanzu misali ga wasu buhun gero ne guda goma kuma kai kadai kuma ana so ka dora sa nan sai ka rasa yadda za ka yi sai ka zanta akwai wata jirka a nan sai ka je ka siyo bore in ka siyo bore sai ka siyo igiya sai ka zo ka daura buhun sai ka zuro igiyar ta cikin borin din kana zaune za ka rika ja da kanikar kenan karfi ba zai iya ba ga basira ta yi wannan shine na kanikar da kimiyyar tana nan ne kai aiki da basira na abin da karfi ne karfi ba zai iya ba Zulkarnain ya je gina masa katanga da Allah ya tashi a ƙarshe shi ya kwadan game da katangar fa mata'u ayyan haru duk fitinar ya tuti da ba tuti ba za su iya tsallaka katangar ba inda da ƙarfi aka yi ta shekan ƙarfi gare su za su iya amma da an sa kimiyya ta ci ƙarfin su wa mastafa'u lahu naqaba shine masana suka ce wannan kere-keren zamanin wannan kimiyyar Qur'ani ya umarce mu da mu rike su mu yi ba haba ka tattalin arzikin mu mai karfi cikin ayoyi sama da 750 a Qur'ani suna ka har kimiyya wanda yake boko haram kwata kwata bai fara karatun Qur'anin bane amma Qur'anin ne yake bari ke kimiyoyi to kasuwanci na dai wannan kimiyyar na dai daga cikin me wadannan harkoki na kasuwanci tunda kullun tunanin ka zai rika tafiya ne gaba ba wai sai masu saye ne za su rika ta ayyuka ba ba ga yadda kamfanoni suke yi ba kwarewa ce a kasuwanci menene za ka ɗauko na shekara talatin ka ɗauko ledar ki tana naira take haka nan so sai a canza ma ledar kana ko a ɗan zo gefe a zuba mata wani hoton zai ba ko yi mata wani abu in abin yara ne a sa hotunan yara in na manya ne a sa kaza in na waye a sa in na waye a sa to da haka kasuwanci yana da albarka kwarai da gaske har suka ce idan kana son dukiya mai kauri to ka je kai kasuwanci ko ka shiga harka ta technology wanda industrial part and industrial revolution da muke kai a yanzu harka ce ta kimiyyar zamani harka ce ta hada-hada ta kasuwanci da kasashen Afirka sun hayyar da babu kasa ko ɗaya ma da ta shiga cikin wannan rayuwar kila sai an ga tipin da tip in an dai na biyar da kiri kila wata kasa daga Afirka mu ke shiga amma ka ga sauran kasashe sun riga sun yi gaba a da Muhammadu Mawuridi wanda basirin madani ne da ya rasu hijira na da shekara 450 yana da littafi musamman da ya rubuta a kan bayani na hada-hada ta kasuwanci da kuma hukunce-hukunce na addini a cikin bayanai shi yake cewa ya zama wajibi musulmi su tsaya su san hukunce-hukuncen kasuwanci su san abin da Allah ya ce da abin da manzon shi ya ce da abin da suka yi umarni da abin da suka hana to kuma daga nan ne za su san al-kasbu tayyib hanya ta neman hadaliya daga ƙarshe a cikin mukaddima akwai bayanai dangane da yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta baiwa kasuwanci muhimmanci ta iya cewa babu wani dungu da tsako na saye da sayarwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta je ta warwa da matsalar ba abu na farko shi kanshi manzo sallallahu alaihi wa sallama kafin annabta ya yi hada-hadar kasuwanci dukiyar sayyida Khadija ta ba shi jari da kaya ya tafi har Sham ya sayar kuma an samu gagarumin riba kuma ya dawo kuma ta ji dadin mu'amala da shi kaga ya koya mana kenan kai ma za ka iya yi illa iyaka ka din kai ka tabbatar da cewa kana kan gaba ta halaliya kana sana'ar abinda Allah da manzonsa suka halatta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wasiyoyin da ya yi mana ko ta bibu da ya koyar da mu na kasuwanci da salo na zance shine ya halatta kai kai kasuwancin da kanka kuma ya halatta ka sa wakilci na abin da muke jahili tare da yana matukar cutar da mu yanda a tsakanin mu akwai wanda yana da kuɗi tari guda rata ne dai ya kai ma banki suna ta ba shi wasu irin riboji wanda bayan sai kamata ya samu ba madan kuma ma banki ma za su baka wata ribar Allah gani ne din da zan ba wani yawa yake riba in dai ka lissa ma in da ka iya duyawa kama me zai hada kai da kike da kuɗi a sassa a kwance ka samu wani mai amana ku yi bushara ka ko mu daraba shi yana da ido a kasuwanci kamar ya kalli turbaya a biya ko kuma kamar ya kulle ruwa a tekun kwara a riga layi kama ba ta yi sai ku zauna da shi a yi yarjejeniya za mu yi mu daraba za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza ka zo kai kuma ka riƙe amana to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amalar kasuwanci da kai kuma ya riƙa wakiltawa wajen sayayya da kasuwanci kaga ya aiki Urwa ibn Abd al-Ja'd al-Bariki wata na da kuɗi na rike yake Urwa daga cikin kasuwa zuwa ka siyo man dabba kamar sai ya bayyana ko suna Urwa kuma sai da ya tashi sayayya ga raguna a nan farkon kasuwa sai ki sayayya nan saboda kwarewa da sanin ya kasuwanci yake yanzu kaga dan kasuwa zai rika aunawa yau sai kamata ka sayar da kayanka cin safe na rana ko na ƙarshe yau sai zaka sayar da kayanka farkon kasuwa ko tsakiyar da ko ƙarshe a farko ko ina duk sai ka auna Urwa da yazo sai ya wuce masu sayar da kaya nan sai ya tafi can ƙarshen kasuwa wanda galiban ba a cika zuwa wurin ba wanda bai san kan abun ba yana zuwa na ragon nawa 70 sai ya biya wanda da ya tafi kasuwa 55 zai same shi kawai sai ya wuce can cikin kasuwa sai ya samu dabba cikin dinari daya sai ya sayo ta ya jawo ya fito nan wajen kasuwa sai wani ya ganta kai wannan ma ta irin ta gele gele nawa yace ban dinari yace na biya ko sai biya dinari dan take ba sai ya koma can lungu karshen kasuwa sai ya sake siyo da ko dabba daya ga rago dinari daya sai ya dauka sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga dabba Allah yace ai ko kai yace kuma ga dinari daya yace ba ni labari ne fa yace kaji kaji dabarar da ne daga nan nabi ya karba dinari ko ne yace kaida in na baka sauki sai ka hade da wani minista da kuka yi karatu ya zo duba kasuwa sai ya ce me ka zo tsaye sai ka ce saniyar gin sani sai ya ce ba ku da yanzu idan ka kawo sai ka dafa da yin kwamiti gin sani to kai ba ka da alherin da za a kwana da ke ba ka yi taimawa ba yanzu yan kwamiti ne suke ta albarkar ka ta a kwa da ministan nan ta yi in na iya kaka ya ce mace ba wata mutane ya ce wannan ke ne nawa sa iya fada mai ka fada ya samu ta mai karbe dinare ke ne addu'a ya ce Allah ya sa maka albarka a kasuwancin ka in ya kunna turbaya ti an tsaya kaga amana ta yi kiyaye da hikima da ya nuna ta kwarewa a yadda ake hada hadar kasuwanci idan ta baki wannan ta ka zaka yi wucin tona hada hadar kasuwanci tarbiyya ce ta addini kuma karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana ubuntar yan kasuwa da su yi gaskiya sannan su tabbatar da cewa sun yi abin nan kasuwancin bisa ilimi ina da sanar da mai kike da bayyana ne da kiya da malami ya tafarraka da mai sayar da mai sayarwa kowa na da zatin tabbatar da cinikin wanda zamu ji baji ne guda babu da kiya annabi yake fa in sadaka wa bayyana buri kala kuma bi bayyana idan kowa a cikin su yayi gaskiya a mu'amalar kasuwanci kuma ya bayyana halin kudin shi ko halin kayan shi Allah zai sa masa albarka cikin abin da suka yi amma wajin kadaba wajin katama wa kadaba kun ikar barakatu bai ilima idan ka zo zaka yi sayayya da duk abin da saka albarka din kudin ka na da illa da faci ka fada to mai shago kudi na kanana ne yanzu dan Allah zaka je super market babba ka fi da naira 10 na miliyan 1 kuma ku gama ciniki baka yi masa bayani ba yanzu baka san kasuwanci ba kana shiga yake ce mun da ranka ya dade kudi na kanana ne miliyan 1 amma dai naira 10 gantan a fika dole ne ke miki bayani amma yanzu sai da kuke gama sai a sai kamata ba kai ma me kaya sai kai bayani sai ka ce wannan kayan kaji duk za mu ji wannan hukunci yanzu kana shiga ta tabar dan kasuwa ah wannan original ce in ka nuna kai wannan kake so wannan da kake so ai wannan din ma ta ji wannan wannan harab kawai yake ci wallahi kar ya yadda ya mutu kwanan nan ya bari sai an gyara al'amura mai gwanka da yaban kaya ka gyara da sai ita kasuwa dau da ke da kun ragaba ce da kanati da badai ubura din yadda kaga munin kaya a kasuwa ne da yake su yanzu akwai wanda da za a yi waya akwai wani irin yaji a Kano zai tafi daga nan zari ya zo kuma duk zari ba su da tsayya da shi kuma da shi kawai yake so zaka ka bar kowanne kaya halin shi ya sai da shi daga ana so yan kasuwa ta rika gaskiya abu na hudu a karkashin wannan wata nan da ya zo wuciya ga taron yan kasuwa sai ce ya ayyuhat tujjar sai ya ma'asharat tujjar ya taron yan kasuwa duk sai suka waigo suka daga kawunan su suka hango ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to ga inda kusa ta kenan ta da sallallahu alaihi wa sallama ce inna tujjar yuqasuna yawmal qiyamati tujjara duk yan kasuwa a cikin iska za su tashi a lahira duk fajirai sai nabi ya ce illa man ittaqa wa barra wa sadaqa sai wanda ya abu illa man ittaqa sai wanda ya tsoron Allah wa barra ya koyi ilimin kasuwancin a shar'ance shine barra da ba wai birru bane kawai da ka samu jari ai yanzu kawai dan kana son medicine ai ba ta go zaka bude ba eh ni zaka nemi zuwa ka admission kuma jam din ba sai ka ci 200 da su to kasuwanci ma medicine ne na mana na biyu shi ma sai ka ga malam sai kai daga take iya a wata uku kila zaka iya shekara biyu shekara uku kana koyon kasuwanci sannan malam ya ce yanzu ka gane riba da riba ya ayu alladina amanu la ta'khudhu riba adha'afan mudha'afa annabi ya ce in da mai takalla sai wanda ya tsoron Allah kasuwancin shi wa barra yake na kasuwancin shi akan ilimi wa sadaqa kuma ya rika fadar gaskiya duk aibin da kayan ka yake da shi dole ka faɗa wa mai sayi kai duk wata matsala da kayan ka ke da shi wanda in mai sayi ya ji sai rage sha'awar kayan dole ka faɗa ko da kan gaya ba wannan wayar fa to ga ta nan ba dai ka rike saki sosai ki tafa wacce suka rike ta saurin fashewa wacce fa ba ta rike network wacce fa ba ta daukar faki to sai ka duba sai kike su suke na a shago wani kuma kaciyar da kai za ka fara siya daga nan kuma duk farashin da ka fada mai zai siya amma ka zo kai tafo ya koyi wannan ko rike ka ko a China za ka yi wajen dukkanin da bakin fata ke taba zuwa ke ma sai da China take ba a ma amma sai fara makar da satin Jinjiang Hong Kong ai da take ko ko a China ita ke original prime minister su bai take rikewa Allah ai da take a wannan bakin hoto ya ce za ta yi rikici ai baka kyauta ba sai annabi yake cewa in ya ma a tarar tijjani ya ku dan kasuwa a hadisan kai su guna bi arasa kenan garasa innal bai'a yahduruhu al-dabu wal khali haka kasuwanci wallahi wasanni da sakin shari'a na zuwa wurin wal hadin da rasuwar kariya galiban yan kasuwa na yi ta dai yake fa shabru bi sadaqa ya ku yan kasuwa ku rika ta fada wannan matsalar da sadaqa dan kasuwance ya san me yake kullun ya fito sai ya bada sadaka ba sai an biyo shi ba shi zai biyo ya bayar saboda zai wuya ba za ka yi na goma kun fara lissafin wata miliyan 10 kun je miliyan 6 ana hayya ana sala din ba ita'a ba dan dauko takarda an rubuta yadda aka tsaya an mara wannan an yi kaza fara sadaka da fara sadaka a shi wannan na gauni wanda da ba ta banda sai za ta kira sannan ya ba shagon kai ne lada ne to sanna annabi sallallahu alaihi wasallam an wasiya shi ta hudu ya umarci mai tsaye da mai tsayarwa kowa ya zama mai sauki kowa ana sai da mai sauki zaka sai da kayan karka mati yasa ba hikima ka tambayo farashin ka ko farashin ka ba bukatar haka nawa zai tsaya kai ma da zaka sai kayan mutane karka mati ka san wani bugu ne yake shi baka san faraki ba shi ma dan mutane halaka yake jawa kai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahimallahu rajulan samhal idza ba'a Allah ya tsika mutumin da yake da sauki idan zai tsayar wa idza tara in zai tsaya wa idza kaza in zai nemi biyan baki wa idza kaza in zai biya baki babu dai dan kasuwar da yake sanin me yake zaka tayar da kayan ka da rabunta in ka samu da sauki ka sa da sauki yanzu mutanen ku ko naira biyar biyar karaje wani zai iya tafiyar kilomita biyar ya zo shagonka shi kuma wani na da ya kara biyar biyar kai ka rage biyar biyar ka kai da guda ɗari ka ci biyar biyar shi kuma ya kara biyar biyar yana cin goma goma ya kai da guda bakwai ya ci saba'in ka ci ɗari biyar kaga ka ci shi ƙwarewa a kasuwanci ba na san mutum ya zama mai sauki za mu ji ƙa'idojin sauƙin da haka mutum ya zama na ya kiyaye wasiyar annabi ta biyar yake cewa ƴan kasuwa su rika ƙoƙarin ba da haƙƙoƙi zuwa ga masu su in akwai wani haƙƙi a kanka na baki da ka karɓa na waye na waye ka ɗauka kariya wata na annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓa baki a raƙumi sai mai mutumin ya zo na hadisin na na cewa hadisi na sayyid na Abi Huraira sai yana cikin sahihain sai mai mutumin ya zo akan ajiya ki baki sai annabi ya ce ku je ku duba irin raƙumi ki ku baki suka waba fargar raƙuman gaba ɗaya sai manyan raƙuma kana da ke kuje ku bace babba sai kar sun da ba irin naki a ce ya je da aka ai ba kini kirki ne wanda in ya zo biya yake kyautatawa sai ka ba ne in ka ci bashi matikar ba sharadi ne ba ka bakin ya sa ba kuma ba al'adar mutanen garin bane wanda ya ci bashi sai ya kara amma ya halatta in dai ba wannan sharudan guda biyu ka kara ya ba ka bashi ne sai an samu riba ka zo dawowa da ita sai ka hado miki da kiyoyin waki ya ai ba 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 ka tambaye ni ba kawai ni da sa kaina shikenan akai haka baka saba wa shari'a ba sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kwaitar da yan kasuwa kan ikala ikalatin bai in a ce ikala shine wani zai iya zuwa wajen ka mutum ka ragan kasuwa ya sai kaya misali yanzu kana sayar da ka kasa wake sai ne sai fiya biyar sanari suka yana gaidai dan sai fiya biyar an yi watanni ko satistika yanda zuwan gida sai cin ma yaro ya koni ko bai da kuɗi mutum waken nan ne kawai ba fita sai ya ɗauka ya dawo wajen ka kai ɗan kasuwa ne ya ba ka shawara in dai kai ƙwararren ɗan kasuwa ne ku yi ikana me ikana nawa nawa ya sai waken fiya dubu uku uku misali dubu biyu biyu misali kai fiya biyar dubu goma ka dafa waken ka ba shi dubu goma shi karka ce abubuwa su yan wake ne dubu ɗaya ɗari takwas takwas annabi ce man aqala musliman aqala Allah akrata hu yawm al-qiyama duk dan kasuwan da yayi ma wani haka sai an taru a filin al-qiyama annabi ce da wani da wani da wani sun taba yi kikana da wani da wani na ya ce musu da nufin su gaba daya kaga ba karfa daraja ba ce amma ni mugu in ka dawo da kike taya maka ai kana tafiya ma suka yi waya ya sauka sai da kai ka ba da kike ce to zan kara ke to ai wannan tsohon sai ke za ta biya kalle yanka zai ce umu fujjar ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda ake kai babu dai iyaye kai a don nawa jira kan ka ce man naira 100 in taya ba dai amma a kun sharuta annabi an zo an faɗa mashi kudin kaya ya biya kar wani ka faɗa mai kudin kaya ya taya kuma ka ce ya cika kan banna a yanka ga za su gurma ka sai ka saya ya zo ta na aka kawo mashi wani wando ya daga ya ta a aiko wannan mandan ya yi nawa ya ta kai kara sai ce zan baka kara ya tsira mashi kuma kirki ya tabbata a haka to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasiya ga yan kasuwa su rika yin sassauci ga abin da ya shafi wayannan masu abin nan masu bin bashi in kana kasuwanci ina ba za a rasa wasu da ka azinta da su ba wanda ba za su maka wasa ba ka rika ba su bashi idan ka bashi bashi ya zai ce yau ne ranar biya ma a yi man hakuri da ne bai ce kai mai hakuri wa in kana da wurin sarakin ba na gura su ce da mai sara ke zuwa yaushe ba matsala Allah ya bada kaga hakan da kake yi wani mutum ya tashi ranar lahira Allah yake shiga da janna haka ce wai sai dai kake ke yo ni dai ba da sallar kirki ki ko na tiwi yana dai ibada amma shi da biya ta madan shi na bace min dan kasuwa yakan kira yara shi yace musu duk wanda ya zo cikin wadanda muke bi baki kuka fa istidadi ya kare mai rubuta da ya ce mai wanda kuma yazo ya babba da basu suka be karbo ba shi kuma ku ce miki na tsara miki lokacin ya samu ya kawo shi ne sai Allah yake kai to ai mu muka fi cancantar ni haka ba kai ba kai ma ka je na yaje maka mu muka fi cancantar mu yaje wa mutane ba ma kai ba kai ba kai ka halitte su ba amma je ka kai halin girma to ana son tanka suwa ya zama haka man anzara bukhtira wanda ya daga kafa ga talaka aw wada anhu ko kuma bi ya yafe mai hasanna kullahu yawmal qiyama akwai mutane bakwai da Allah zai wani kace nuwa ko ranar qiyama wanda masu cikin ke suka ce mutanen sun kai 70 wannan bakwai din kanin ta 10 daga ci akwai san kasuwar da yake yafe wa talakawa ko yana daga masa kafa wajen biyan bashi kaga wannan duka saduni na ka safa kudi masu kauri da kasuwancin ka a duniya ta hanyar halal kuma ana zuwa lahira an zo ka ga ba ga ba za ka shiga da janna amma idan ka tafi a rufe duniya ta daka take dagadin tarbuta ne to sannan annabi ya tsora ka tabu da kafo ya kaya ba wai ya ci kawai ba har waya ina da bukatar da karka boye ba a boye kaya ya buje ba kana da ikarfin a ci yana da kudu yana da kaida ba wai na sai haji da kakana haje shi ne iftikar ma akwai tawali sannan na goma annabi ya kasance yana koyar da al'ummar shi amana kai dan kasuwa ka zanne tsantsar amana ya zo wucewa ta wajen wani mai sai da haji sai annabi ya saka hannu cikin tarin hadin sai ya je neba sai ha ba mala ha ba ya ne sai da haji yace alhamdulillah ruwan sama akai yace dan me baka ciro ni da kanka ta a sama ba duk ka zama sai da shinkafa da sauran layuka da suke ku sai ka so sai kun yayi koren su kawai ai koren su sai har duda na zai iya musu duka ta suke ka tambaye masu sai in ba ka duka ba ka sai tiya din da kake an kaje ka shanya ta buje ba kai tiya bi ba ta su sai ka kenan kuma yan yara ma ai a taimake su su ta hada duka wa suke yi akwai masu kabuna marke duka gano logo wai sai rage maka hanya sun san dayu da ke biye dama da an je ruwan biyo wata ne su ma duk su ji tsoron Allah akwai kuma masu rage wasu abubuwa boyin shinkafa sai a taskira da wani abu sai a dan matsa sai a rage gwango biyu gwango uku rage mudu ko mudu a tiyaji wannan majuci ne na karshe tiya biyu buhu goma an hada tiya kira kuma shi nan jira yake a busa kaho ya shiga aljanna akwai matsala to lallai yan kasuwa su zama masu tsananin amana wayannan sune yan gabatarwar da zamu yi ina ga zamu sanyi karatu a littafin ko da dan kadan ne tunda na ga kuna san sauran yan mintoci ma wanda fannin suka ce muqaddamatin ko muqaddimatin sun rubuta muqaddima muqaddimatin gabatarwa gabatarwar littafin alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mu'izziman ata me daukaka darajar wanda yake maka da'a wannan kamar zaka ce da sunan Allah ne ma al-mu'izz ko amma da baki da sun tattauna ba ta cikin sunayen Allah saboda ba a ciro sunan Allah daga digidi in ba Allah da manzo suka ciro sunan ba qulillahu malikal mulk to til mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha da kake to yu'izzu man yasha al-mu'izzu yudillu man yasha al-muzil suka ce bai tabbata ba bai tabbata ba amma dai lalle Allah yake daukaka wanda yake da'a siffa ce da yazo fi'iliya mudilli man asa kuma Allah shine mai kaskantar da wanda ya saba mai Allah na kaskantar da wanda ya saba mai yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat in dai kaga Allah Allah ya kodin sai daga darajarka kuma sai ya kula da kai kuma sai ya kula da zuriyarka kuma sai ya kula da bayanka lallai lallai ka in mutun ya rike wannan zai samu wannan daraja yace wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa mustafa tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi shi wa mustafahu kuma zababben shi wanda Allah ya zaba Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko baka fada sunan ba kasan shi ake dafi wa ala ali da iyalan gidan shi wa sahabi da sahabban shi wa man walahu da wanda yake dinke shi sama cikin yanka kasuwa wanda ya gina kasuwancin shi ala birri wa takawa wa sidiki abu ukun nan in dan kasuwa bai yi su duka ba kasuwancin shi ya shiga uku shine yake cewa fa in amma ba bayan haka wannan sunna ce fa innan nawira fi hali aktsarin nasir yauma ga din me da akari da halin mafi yawan mutane a yau yajiduhum sai same su illa mar rahimallah sai dai wanda Allah ya marhama ba a kudin goro ka saddu fi aqaide mafi yawan mutane sun fata abadin aqida sun fata abadin aqida sai yari tsafata tsafate tsubbate tsubbate cance cance miyagun maganganu kana mutum kallon musulmi ne yana da kokarin yake zuwa wajen shi yana da inda yake zuwa yayi kaza yayi kaza yayi kaza musiba ta kai musiba to mafi yawan mutane dan dubiya kaide wa farraqu fi ibadati sun yi sakaci a ibadun mana sun gaza kaiwa inda ya kamata su kai a ibada wanda ya kamata ya rika karatun Qur'ani baya yi wanda ya kamata ya rika nafiloli da yawa baya yi wanda ya kamata ya rika sallar duha baya yi ayyukan ibada an yi sakaci wa fasadu fi akhlaqihi kuma mafi yawan mutane sun bata adabin su mai gaskiya na da wahala mai amana na da wahala mai cika alƙawari na da wahala karimi na da wahala mai tuna alkhairin baya wani mutum ya maka alkhairi har abada bai kamata ka manta ba amma da zaka yi galiban ana tenuwar manta alkhairin baya shi yasa wani zai zo ya ce in ka ga wani a rana ka tura shi mana karka shigo da shi yinuwa saboda zai zo ya haka maka ranin mugunta ya maka alkhairin mantawa yake mutum ya taimake ka shekara goma shekara kirmo ya baka hararo ya taimake ka wani ma wai ya kunta gaba da shi saboda kasuwancin da kuke yi shi kai ne yaron shi shi yanzu ya karye sai ya ba da shi ba amma kuma kana bata shi kai ta ba mai Allah ne kai ba mu da ka fada ta ban Allah ne kuma kai baka san Allah ba sai nuwa tire ya karba ya ba wani kai an ba ka ribar da suka ga naka wannan kana naka cikin cokali ta gona ka da wurin da fi dari bakwai ba san ka bana karuna mai ta gunda wajen miliyan wanda na naka yi bakwai ma kila wani ma guda ɗaya ne amma da kai na kafa ba ana sallama baya an sa wayo wai ya shigo awa rashin an sa sallama to da shi din yake ya gama haduwa sai ka je na cewa komai a bai kudin siyamu biya shinan to kaga halala ce a dariya wa kaza kuma haka kadin haraku fi mu'amalatin wa buyuhi galibin mutane sun karkace sun bar daidai a babin mu'amala da kuma babin kasuwanci dan kasuwan da zaka samu yayi maka bayanin kasuwanci alal aqalli da babin risala ba su da yawa ko ma gele ce to kitabul buyuhi fi risala abin da kaje abin da yake ni wallahi ke dai in ba kuka ce dan kasuwa kamar shi fitan mata bai ce in dai zaka dauki naira 10 ka je shago a baka wani abu ko a tana sai ma dan kasuwa ne ko dai dai mu ce maka tare da dan kasuwa amma kitabul buyuhi dole sai ka karanta kuma ba na jin a yanzu akwai da baya ta'amuli da koyar daya koyar daya ta'amuli na kudade kaga masu ataba masu haya masu wai duk sun shiga ma duk sun shiga kuma ga dan gwamnati kuma akwai babin kuma su kuma yan kasuwa ne to shine yake cewa da yawan mutane sun fita daga da'irar addini a babin mu'amala da babi na ce tsaye da tsayarwa yake wala kad akhbarana as-sadiqul masduq me gaskiya abun gaskatawa sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari an zalika daga haka inda al-bukhari hadisin dake a wajen al-imam al-bukhari wanda al-imam al-bukhari ya fitar kenan wanda hadisi ne kuma da kai ta san ya kai kololuwa a wajen daraja wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi a wurare kamar guda biyu. Ya maimaita shi, ya fara kawo shi a lambar hadisi 259, sannan ya sake kawo shi a hadisi na 283. Ya kawo shi a mabambanta babuka domin ya isar da sakonni hatta a kullabalin, wanda kamar yadda malamai ke cewa fiqhul Bukhari fi abwabi, fiqhul Bukhari kafin kibabin da ya kulla, kamar wancan yake cewa babi da yake magana akan mutane ba sa damuwa da inda suke samun dukiyarsu ta halalce ko ko ta haramce. Galibin mutane ba sa damuwa da haka, shine abadi na farko. Abadi na biyu kuma sai ya kawo shi babu qaulillahi ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la ta'khudhu riba adhafan mudha'afa, har ku ci riba ninkin baninkin, mana har ku ci riba, haka kenan dan kuskure da zaka samu a hada-hadar kasuwanci ko wajen sayi ko wajen sayarwa, wannan fatuwar inhiraf kashi al-Imam Bukhari ya kira shi da sunan riba. Riba yanzu nan in kai takati sai ka tashi alagira da shin inna, kuma ka shirya Allah madaukin sarki sai ya yake ka. To wannan hadisin ya zo sau biyu a cikin Sahihul Bukhari, fita ta hanya kusan guda daya, hanyar Sayyidina Abi Huraira yace fada inda al-Bukhari ana Abi Huraira radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya ce, ya ati ala nasi zamanun, wani zamani zai zo wa mutane nan gaba kadan, wani zamani zai zo wa mutane, wani irin zamani zai faru, la yubali mar'u ma akada minhu, mutum baya damuwa daga ina ya samu kudi. Zamani wannan yana nuna kamar da malamai suka ce Ibn Hajar ya tattauna Ibn Tim da sauransu, wannan zamanin ba ya shafi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma kafin duniya ta kare za a zo lokacin mutum ya samu kudi la yubali ma akada dinu, baya damuwa daga ina ya samu abin da ya samu, amin al halali am min al haram, daga halal ya samu wannan kudin ko kuwa daga haram. A riwaya ta biyu sai ce, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala amin halalin am min haram, wannan shine lafazin riwaya ta biyu, amma duka da Abi Huraira, kuma kowane akwai sirri da zai nuna maka akwai dan wani bambanci tsakanin nan da can. Ibn Hajar al-Asqalani wanda ɗaya daga cikin bajimman malamai ne, ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 852. Kowa har malamai ke cewa mata sun kaza haihuwar irin shi tun da ya rasu shekara 700, har yanzu mata suna ta kokari dai muna da neman masa fata. Sai shi da shi Ibn Hajar, har yanzu dai abin da bai zo ba, sai Ibn Hajar ya hakaito maganar wani bajinin malami da ake ce mashi Ibn Tim. Shi Ibn Tim shine suke ce mashi Abdul Wahid As-Safafi, ya rasu hijira ta Annabi da shekara 611, kaga ba na yau bane, yana da sharhin da yayi wa Sahihul Bukhari, abun ban sha'awa, amma abun mamaki har yau ba a samu sharhin ba, har yau ana neman sharhin da yayi, tabbajinin malami ne za a amfana, har yanzu ana neman sharhin. Inda kana Sahihul Bukhari an mashi sharhohin da ba su jada guda 500 ba, da yawan ta har yanzu ba ma a riga an buga su ba tukuna, sai an buga ma sannan su shigo har san malamai, sannan su fara karantar da mu muji ne ke ciki. Ibn Tim yake cewa a wannan hadisi Annabi na ba mu labari ne game da hadarin dukiya, wato sai ta ka tantan da sallar ka da komai, da haddin ka da komai, da haddar ka da komai, da tilawar ka da komai, ila ta haraka ka. Yace wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan, kuma yana ɗaya daga cikin dalailun nubuwa, abin fa bai faru ba lokacin Annabi, kuma ya bada labarin abin zai faru, kuma ga abin ya zo ya faru yadda ya bada labari, kaga ya zama as-sadiqul masduq kenan. Da haka wannan abin gaskiya ne gashi nan an ba labari ya faru Ibn Hajar yake cewa in ka kalla wannan hadisi kamar yana zargin dukiyar da mutum zai samu ne amma sai suka ce ba yana zargin ta bane gaba daya yana zargin dukiyar da aka samu ta haram ne amma dukiyar halal ita ai wannan ai ta halalta ita ce ma aka ce mana mu je mu neme ta daga falalar Allah shi Ibn Qayyim kamar yadda ya yi sanin sai Bukhari ya sa fa littafin nashi suna المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ابو بن شاوى هاي انا ني من شرحه منا فاتر الله يسا samu abin to kaga kenan dan kasuwar da ke gudanar da kasuwancin shi da jahilci wannan hadisin ya ci haram kawai yake kaiwa gidan shi shi yasa sai na Umar da wani khalifa daga cikin khalifofin daular Banu Umayya wanda yayi jagoranci a Iraki a yankunan Iraki suka shiga kasuwa da an zo bakin shagon tafiya zo an taho da tawagar malamai malamai masu wa'azin kasa da ce ku tsare ku yi mai tambayoyi sai su fara maka tambayoyi game da kasuwanci da ka fadi guda daya a cikin dari da aka yi maka da ce mun kin kasuwa ku dawo shagon ki mutakkarin kwado da ce ki rarrafe ka iya ka dawo da malaman nan suka sake gwada ka sannan da baka dama ka dawo kudin da shagonka ka san ka ankara kowa ya san kasuwanci ya kawo mana maganar da wannan ya faɗa Imamu Sarkati yake cewa lokaci zai zo wa mutane ba sa damuwa da duke da ta shigo hannunsu ta halatte ko kuwa wannan dukiya ta haram kenan albay'ul mabrur wa amalur rajuli biyadihi la budda an yakuna ala mirwani shari'a au ala minhaji shari'a kasuwanci in zai zama mabrur da yake ba akan shari'a sana'ar hannun ma idan ma sana'ar hannun su ma sun bace akwai wanda za ka ga wahala yake amma idan ka kalli yadda yake sana'ar hannun to ka iya cewa maganar da Ibn Qayyim ya faɗa ta haukan shi minan nari idan nari ba kan wahala yake ta a ci da kyar a sha da kyar amma sai dai ya maguni me sassaka kotar fatanya sai maka maguɗi yanzu ya je maka darini ya shafa masa wani abu ya ce maka ta kirya ce ko ta gwanda daji ce ko kuma ya ce maka ta tsaniya ce sai ka zo duka guda fam ta saba ce ta ce ga irini ne ai to rawa ce sai ka koma ya ke ka maka kada ka ne sai sa jiya jiya kuma abinda yake jirin ya masu girman hadari to yana ga wannan zai yi mu takaita a kai a matsayin darasin farko mukaddima da kuma mukaddimar shi ne littafin in ya so sai mu tashi inda ya ce wani ilamu da mubalati a wani hifadiha fi masail al-buyu'i adatun a'idu ila umuri zai fada mana abin da ya sa galiban yan kasuwa ke fadawa ga cin riba ke fadawa a halaka ke fadawa a matsaloli da abubuwa da dama to zai fada mana dalilin abin da yake na daidai Allah sosai sarki ba da nada kuma da ke cikin kuma Allah sosai sarki ya yafi shi ya na kan dawo mu alhamdulika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh